This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 22 da 25 da kuma 16. A jamhuriyar Niger za a kama mu kai tsi a tushen gidajen radio amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad har da ma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mata hanyar internet a kai a kodo shi kuke so akan voahausa.com. To masu wari, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci na ranar 5 ga watan Agustan shekarar 2015. Muhammad Lalo ne daga birnin Washington DC tare da sahabu Aliyu Imam da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa tare da ku. Da farko ga kanin labaran duniya.
Ministan harkokin wajen China ya ce sun tatsaye da aikace-aikacen da take yi a tekun da ake kira South China Sea da Turanci, mataki da ya janyo cece-kuce da makwabtanta. Shugaban Amurka Barack Obama yana kira ga majalisun dokokin Amurka su amince da yarjejeniyar da ƙasa da ƙasa ta kulla kan shirin nuclear Iran. Ministan harkokin wajen Turkiya ya faɗa yau Laraba cewa jiragen yakin Amurka da ma waɗanda ba su da matuƙa sun fara isa wani sansanin mayakan ƙasar da ke kudancin Turkiya.
To har wa yau za ku ji cewa bankuna a Najeriya na ci gaba da bayyana sunayen kamfanoni da suke bi ba su suka bayan umarnin da babban bankin ƙasar ya ba su nasiha hakan. To shin kowane tasiri hakan zai yi?
Duk wanda zai karɓi bashi a yanzu zai shiga tetayensa kamar an yi masa rigakafi ne. In ka karɓa ba ka biya ba, to za a ganka a jarida.
To za kuma ku ji tallafin kuɗi da gidauniyar da gwamnatin tarayya ta kafa ta baiwa wasu asibitoci a Maiduguri domin taimakawa waɗanda rikicin Boko Haram ya ritsa da su. Za kuma mu je Juba, babban birnin ƙasar Sudan ta Kudu, inda za ku ji dalilin da yasa har yanzu aka kasa shawo kan rikicin ƙasar. Sannan Bello Habib Galadanci zai gabatar da shirinsa na himma, amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Ministan harkokin wajen China Wang Yi ya ce sun tatsaye da aikace-aikace da take yi a tekun da ake kira South China Sea da Turanci, mataki da ya janyo cece-kuce tsakaninta da makwabtanta. Yau Laraba ne minista Yi ya bayyana haka taron ƙungiyar ƙasashe da suke kudu maso gabashin Asiya da ake a Malaysia, inda ya gana da sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry. Da yake magana da manema labarai kan aikin da ya janyo rigima tsakanin China da makwabtanta waɗanda su ma suke ikirari suna da iko kan tekun, ya ce manema labaran suna iya shiga jirgi su je su gane ma kansu da kansu. Tun farko a yau Laraba, sakataren harkokin wajen na Amurka John Kerry ya bayyana damuwarsa ga ministan harkokin wajen China Wang dangane da gagarumin aiki da suka hada da gine-gine da China take yi a wasu tsibirai da ke tekun, waɗanda wasu ayyukan suna da alamu ne na muradun soja. Wani babban jami'a ma'aikatar harkokin wajen Amurka ya ce Mr. Kerry ya sake nanata damuwarsa ganin karuwar zaman ɗarɗar dangane da batutuwa da suka shafi tekun, wanda ya kasance ɗaya daga cikin hanyoyin ruwa da aka fi zirga-zirga cikinsa a duniya. China tana ƙirƙiro da tsibirai a cikin wasu yankunan tekun a sassa da ƙasashen Malaysia da Taiwan da Philippines, duk suke bayyana cewa suna da iko kan yankunan da China take aiki a ciki.
Shugaban Amurka Barack Obama yana kira ga majalisun dokokin ƙasar da su amince da matsayin da aka cimma kan shirin nuclear Iran. Yana mai kiran shirin da cewa shi ne muhawara mafi muhimmanci a manufofin harkokin wajen Amurka, tun bayan abin da ya kira muƙabalar mummunar shawarar yi wa Iraki mamaye da aka yi a shekarar 2002. A yau Laraba, Mr. Obama zai gabatar da jawabi a jami'ar AU da ke nan birnin Washington DC. Shugaban yana shirin kwatanta jawabin da zai yi da wani jawabi da tsohon shugaban Amurka John F. Kennedy ya gabatar a makarantar a shekarar 1963, inda shugaba Kennedy ya yi kira da Amurka ta gudanar da shawarwari ta hanyoyin diplomasiya kan batun nukiliya da tsohuwar tarayyar Soviet, matakin da ya kai ga rage guje-guje wanda daga ƙarshe ya kai ga kulle shirin ya hana guje-guje baki ɗaya a tsakanin ƙasashen duniya. Majalisun dokokin Amurka suna cikin wa'adi na kwanaki 60, suna wato nazarin matsayin da aka cimma da suka ayyana jefa ƙuri'ar a kanta cikin watan Satumba, ko su amince da shirin ko kuma a'a. Shugaba Obama ya alƙawarin zai hau kujerar naƙi, matakin da zai tilasta majalisun duka biyu su sami kashi 2-3 wakilan waɗanda ba su amince da hawa kujerar naƙi da shugaban ya yi ba, don tabbatar da cewa shirin bai sami amincewar Amurka ba.
Ministan harkokin wajen Turkiya Mevlut Cavusoglu ya faɗa yau Laraba cewa jiragen yakin Amurka da ma waɗanda ba su da matuƙa sun fara isa wani sansanin mayakan sama a kudancin Turkiya. Gabannin kasashen biyu su kaddamar da wani shiri na kawar da mayakan ISIS daga yankin Syria dab da iyakarta da Turkiya. Mr. Cavusoglu ya ce nan ba da jimawa ba kasarsa da Amurkan za su fara gagarumin yaki da ƴan kungiyar ISIS da zai kai ga samar da yanayi da ya dace ga ƴan tawayen Syria masu sassaucin ra'ayi waɗanda suke fafatawa da waɗannan ƴan bindiga. Ministan harkokin wajen ya yi magana a lokacin ziyarar da yake a ƙasar Malaysia, inda ya gana da sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry a gefen taron koli da ake yi a yankin. A cikin watan jiya ne Turkiya ta amince da barin Amurka ta girkita karunta a wani sansanin mayakan samanta da ke gari da ake kira Incirlik kusa da kan iyakarta da Siriya daga kudanci. Jami'ai sun bayyana shirin a zaman wani kokari na kirkiro da wani yanki da babu ƴan ISIS mai fadin kilomita 100 a arewacin Siriya.
To ana shan labaran ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To a India jiragen ƙasa na fasinja guda biyu sun yi hadari dalilin ambaliyar ruwa a tsakiyar ƙasar kuma har mutane 24 sun rasa rayukansu wasu kuma da dama sun jikkata. Haduran sun auku ne da tsakar daren jiya Talata lokacin da jiragen biyu suke wucewa ta kan wata karamar gada kusa da wani kogi da ake kira Mashak a jihar Madhya Pradesh. Wani kakakin hukumar jiragen ƙasa India ya ce lokacin da jiragen suka tunkari kwalbatin taragun suka nitse saboda ruwan sama kamar da aka yi kamar da bakin ƙwarya wanda ya sa ƙasa ta yi laushi ainun, kuma duhun dare ya ƙara dagula al'amuran ceton waɗanda suka makale cikin taragun, wato taragun jiragen a cikin Laka zuwa wayewar gari. Hukumomi a ƙasar suka ce an ceto sama da mutane 300, kodayake ana ci gaba da fargabar cewa adadin waɗanda suka halaka sakamakon hadarin zai ƙaru.
A ƙasar Zimbabwe, wata kotun ƙasar yau Laraba ta amince dage fara shari'ar wani maharbi wanda ya taimaka wani ba'amurke likita ya kashe wani sanannen zaki da ake kira Cecil cikin watan jiya. A yau Laraba da aka shirya za a fara shari'ar, amma lauyan Theo Bronhorst ya nemi kotu ta bashi ƙarin lokaci domin ya shirya. Daga nan kotun ta dage fara jin ƙarar zuwa 28 ga watan gobe, wato Satumba. Maharbi Bronkhorst shi ne jagoran Walter Palmer, likitan haƙori ɗan Amurka daga jihar Minnesota, wadda ya harbe ya kashe zakin da ake kira Cecil.
To labaran duniya kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To bankuna a Najeriya na ci gaba da bayyana sunan kamfanonin da suke bi ba su suka bayan umarnin da babban bankin ƙasar na CBN ya ba su nasi hakan. To shin kowane tasiri hakan zai yi? Malam Yushau Aliyu mai sharhi ne kan al'amuran da suka shafi tattalin arziki.
To yana da tasiri da wato canjin da aka samu na gwamnati, saboda haka shi ma babban bankin ƙasa yana kokarin ya cire kansa daga zargi na rugujewan bankuna wanda yake shi ne ka'ida. Kuma a zahirin gaskiya shi wannan tasirin da zai yi zai tasiri ne mai ma'ana. Idan mutum da kamfani ya san zai karɓi ƙarin kuɗi a banki kuma zai tsira da kuɗaɗen, to a yanzu ya bayyana ma kowane irin mai zuba jari da wanda ya ari kuɗin gwamnati ko kuɗin banki da ya shiga taitayinsa, saboda a bayan rubuta sunayen a cikin kafafen watsa labarai da na jaridu da sauransu. Wannan zai sa su kansu hukumomin da ke gudanar da ayyukan su nuna cewa suna aiki na bacin hanci da rashawa tsakanin wanda aka ba bashin da kuma waɗannan hukumomi.
To Malam Shehu, wasu na da ra'ayin cewa wannan ba hurumin babban bankin Najeriya bane na CBN ya ba su bankunan umarnin su bayyana waɗannan sunaye saboda kwantiragi ne tsakanin waɗanda suka karɓi bashi da bankin. Hakan da suka yi suka buga sunayen nasu a jaridu, kaman wasu na ganin kaman ya saba wa kwantiragin da aka sa hannu akai.
Ni a kai ya fahimta na a yanda ake gudanar da ayyukan nan, ai akwai lokacin da takan kufe ma hukumomi dole sai sun bayyanar da sunayen irin waɗannan abubuwa saboda a samu matakan da zai kawo sauki ga su waɗanda haƙƙin tattalin arziki ke hannunsu su tsira daga zargi. Idan baka sa suna ba ka bar shi kawai a takarda a hannun hukumomi, to ya za a tabbatar wannan ne ko kuma wannan kamfani ne? Amma idan aka riga aka sa a takarda, to ya zama wajibi da hukumomin da ya rataye a kansu, musamman hukumomi na wanda suke kula da tsarin tattalin arziki kamar EFCC, waɗanda suna kula da economic crimes,
to ai insan economic crime a baka bashi baka biya ba
wato laifukan da suka shafi yin ta'annati ga shi tattalin arzikin kasa kenan
in an baka bashi ka saba ba kuma hanyar da za su kai ka kara ESCC in sun rubuta a takarda to kaga waɗannan hukumomi suna da kurumin su fara bincike domin a san me ya faru
ya kake kallon su masu saka kudade a banki za su kalli wannan lamari ganin cewa kudaden da ake diba ake bada ba su sukan gashi ma wasu ba a mai da su
to ai wannan ya dade a cikin bankuna dama akan yi kiso ne da kwarkwata ana tarfe shi ne to kamar yanda nace yana da nasaba da canji na siyasa da aka samu aka ya bayyana a kasan da kuma yanda su hukumomin suke neman su tsire da tarki da kuma su bayyanar da ai galibin kamfanonin na yan siyasa ne kun kuma ba haka aka yi musu ba su yan siyasa su sai da fallasa ne suke gyaruwa in ba haka aka yi musu ba system din wato tsarin ba zai gyaru ba ni a abin da nake kallo wannan tsari bai saba da yanda za a gyara tattalin arzikin kasan ba domin bayanai ne kawai aka sanar in kana ciki ka sani haka kuma duk wanda zai karbi bashi a yanzu zai shiga tetayinsa kamar an yi masa rigakafi ne in ka karba baka biya ba to za a ganka a jarida
ana turka turka saboda kudi
To shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi kashedi ga masu wakar ma'adinai ta taɓa rauniyar hanya inda ya ce daga yanzu gwamnatinsa ba za ta amince da ayyukan nasu ba. Na tambayi Alhaji Sani Shehu shugaban ƙungiyar masu wakar ma'adinan ƙasa ta Man a Najeriya irin rawar da suke takawa wajen ganin an daƙile wannan matsala. Amma na fara tambayarsa ne yadda suke kallon wannan sanarwar shugaban ƙasar.
To muna maraba muna lale marhabin da wannan maganganu da shugaba yi. A irin wannan maganganu sun sha fitowa daga shugaban sun baya amma an ci mu cika tofa albarkacin bakinmu ba saboda mun san ba da gaskiya ba amma shi wannan shugaba yana da tarihi na gaskiya da kuma bin gaskiya yana da kuma tarihi na faɗa a cikawa saboda haka a shirye muke a wajen aiki da shi a wajen tabbatar da wannan manufar tashi amma kiran da zamu da shi shine ya kamata ya karfafa su kansu a fannoni na gwamnati saboda yawancin ofisoshi na gwamnati su fara ne kawai ba kayan kamar department na ministry a da akwai department wanda su ne suke kula da harkokin ako ma'adanai a kan ka'ida
wato sassan da ke cikin ma'aikatan kenan
eh kware da gaskiya su fara da kayan aiki
kamar wace irin rawa kuke takawa wajen ganin cewa gwamnati ba ta asara saboda ayyukan masu haƙar ma'adinai ba bisa ka'ida ba
namu fannin muna fadakar da su wayannan mutane wanda suke ganin ko abubuwa a gonansu sun tafi ko za su iya giba hakan nan ba tare da sun doka ba so muna nan muna ta motsa su muna ta fadakar da su wajen lalle a yi aikin nan bisa ka'ida na tuna 2012 da manas association da American embassy mun yi fadakarwa na kwana 9 a jihohi 6 a jihohi 7 na Nigeria wajen fadakar da wayannan masu aiki na madani saboda shi hako madani ba tare da ka'ida ba kuma daidai yake da kafada ta wajen aikin madani tunda baka yi bisa ka'ida ba da akwai hatsari da yake boye wanda mutum bai sani ba to saboda haka kadan aka yi hako ma'adani ta ka'ida to ana cimma manufofi ana cimma doka da oda sannan kuma ana kaucewa hatsarin da yake
Alhaji Sani kai ne shugaban kungiyar masu haƙar ma'adani a Najeriya a naka kiyasin kana ga wannan fanni zai iya tallafawa a ƙasar wajen samun kudaden shiga a yanzu musamman ma ganin cewa farashin mai ya faɗi a kasuwar duniya
kware da gaske kadan gwamnati ta dan sa jari wajen zaburar da ayyukan ma'adinai a Najeriya to ita irin kudin da zaka samu kudi ne mai yawa kuma banda samun kudi za a samu ruwa ɗan Najeriya miliyoyi aiki ne wanda shi ma ya kuma samun kudin daraja a wajen gwamnati saboda kadan mutane suka samu aiki a wannan rikice-rikice da fada-fade tsakanin kabilu da sauran damuwa da ake samu na fannin tsaro a Najeriya insha Allah zai rufe su
Alhaji Sani Shehu kenan shugaban kungiyar masu haƙar ma'adinan ƙasa ta Man a Najeriya. To har yanzu dai muna a Najeriya ne inda gidauniyar da gwamnatin tarayya ta kafa domin tallafawa waɗanda rikicin Boko Haram ya rutsa da su ta ba da tallafin naira miliyan 40 ga wasu asibitoci guda biyu a garin Maiduguri. Ga Haruna Rudabiu da ƙarin bayani.
wannan tallafi dai da Professor Sando Ochoche ya mika wa waɗannan asibitoci yace sun bada ne don tallafa wa mutanen da suka tagayyara da kuma wanda suka samu raunuka lokacin gingimin Boko Haram wanda yace za su kuma ci gaba da tallafa wa waɗannan mutane don ganin cewa an sa ma irin waɗannan mutane lafiya. Wannan asibitoci dai sun hada da asibitin Kwararru da ake kira Specialist Hospital dake cikin garin Maiduguri da kuma asibitin koyarwa na Jami'ar Maiduguri wanda aka kiyasin cewa su suke da mafi yawan masu fama da irin waɗannan matsaloli da ma wasu raunukan da irin waɗannan maharakan jima'a irin waɗannan mutane a ƙauyukan su. Dukkanin asibitocin biyu da sun samu naira miliyan 20-20 ne kamar yadda Professor Sando Ochoche ya mun karin bayani kamar haka.
To mun zo mun gan ko irin taimakon da zamu bada ma asibitin da suna taimakon victims na Boko Haram. Mun zo mun gan mu ba specialist hospital Maiduguri da teaching hospital dan taimako domin mun gan aikin da musu ya kuma mu victim support fund an samu ne domin mu ba da irin wannan taimakon. Mun zo yanzu nan mu signing agreement memorandum of understanding da teaching hospital da kuma specialist hospital kuma bu ba su farkon taimakon da za a bada shi ne 20 million a taimake su da treatment na victims na Boko Haram. Ba ma kowa ba victims na Boko Haram.
Sai dai babban director asibitin Jami'ar Maiduguri Dr. Abdulrahman Tahir yace waɗannan kuɗaɗe wato naira miliyan 20 ba za su yi komai ba dan ko a baya ma dai sun kashe fiye da naira miliyan 100 amma dai hakan yafi babu.
Kuɗi da muka kashe akan kula da victims wanda bom ya shafa ya kai miliyan 150 ba wa lokacin da mabiyin shugaban kasa Professor Shimbajo ya zo nan na yi magana din. So a ranar kuma sai mutanen NEMA suka karba account number mu daga gum mabiyi na Dr. Bashir Tahir sai daga baya suka tura mana miliyan 30 taimako daga ciki. To kuma yadda na faɗa dazu gwamnan mu na Borno cikin gwamnoni duka na Arewa maso gabas ko? Arewa maso gabas shine kawai ke taimakon mu fisabila. So dawa yana zuwa nan yana ba mu kuɗi so ya ba mu miliyan 10 ko lokacin da ya zo ya kawo mu kuma koyaushe muka cikin matsala yana zuwa nan. To sai kuma ga wannan na victim support fund sun zo.
Babban director asibitin koyarwa na Jami'ar Maiduguri kenan Dr. Abdulrahman Tahir ke bayani game da tallafin da gidauniyar da gwamnatin tarayya ta kafa na tallafa waɗannan mutane da rigingimin Boko Haram ya daidaita. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To madalla a gaida Haruna. Yanzu kuma sai Sudan ta Kudu inda shugaban Amurka Barack Obama yace dole ne kasashen duniya su fito da wata dabarar shawo kan rikicin Sudan ta Kudu muddin bangarorin da ke takaddama da juna suka kasa cimma wata matsayi samar da zaman lafiya nan da 17 ga watan nan na Agusta. Shin me yasa yanzu aka kasa shawo kan rikicin na kasar ta Sudan ta Kudu? Tambaye kenan da ne wa Salman Al-Farisi dan jarida dake zaune a Juba babban birnin kasar.
Kan lokacin da aka zo yin sulhu shi kan sarrafa makarar yana da laifi kuma shi ma mai ci yana da laifi domin dukkanin zargugunan da suke yi junan su shi ne ya hana ruwa tafiya kuma dukkanin zargugunan da suke yi wa junan su ya kan kasance gaskiya.
Kaman su menene zargin da suke wa junan su?
Shi riyad makar yana zargin cewa shi wanda ke kan mulki wato sulfa ke tamkar da iya mulki ba kasantuwarsa da wai ya je makaranta bane ya yi ilimin rayuwarsa ya yi tuni a cikin daji a filin daga shi kuma sulfa yana zargin Riyad Mashar da cewa mutum ne mai son kabilanci wanda yana son ya samu madafan iko ne kawai domin ya kawo 'yan kabilarsa ya kori kowace irin kabila daga cikin ƙasa. To dukkanin wannan zarge-zarge a hakikanin gaskiya a irin zamantakewar mu da su mun tabbatar da kowa akwai wannan laifin a kansa ba wai muna goyon bayan bangare ɗaya ba.
Ya su mutanen ƙasar ta nan Sudan ta Kudu suke kallon wannan takaddama ganin cewa su suka fi wahala a wannan rikici da ake yi?
To hakikanin gaskiya Mahmud tambayar ka ta zo daidai da Bahaushe kan ce wai an ka kan gaba. Wato duk inda ka duba yanzu misali ko ra'ayoyin jama'a ko kuma irin guraren zama za ka ji ana cewa abin da ya sauki a ɗauka wannan shugaban ƙasa da kan kujera shi ma kuma wancan ne so ya hau shi ma a haramta masa ya zama su biyun nan babu su a kawo wata kabila a saka shi ne kawai abin da suke fata in kuma haka ba zai yiwu ba. To mafi yawancin ra'ayoyinsu suna cewa ya kamata a sauke tutar kamar yadda aka tagarta Sudan ta zama Sudan ɗaya. Sudan ta Kudu da Sudan ta Arewa ta koma ta haɗe domin har yanzu an ma fara kiran da na sani ba a rabu ba ganin cewa zamanin da gwamnatin karfin take mulki irin mulkin da ke faruwa yanzu bai ma faru ba. Kuma magana da nake da kai Muhammadu Zalo yanzu haka a cikin makarantu an ma ba da izinin cewa kowa mai so ya karatu a cikin kasa ya je ya koyo harshen dinsa, in ba haka ba zai cigaba da karatu ba. Shi ma kuma wancan yana nuna cewa in bai karɓi kujeran mulki dukkanin wani wanda ba ɗan ƙabilar Nuwayar ba, ya tattara kayansa ya bar ƙasar Sudan ta Kudu. Wannan dole ne ya mai da hannun agogo baya in har sun ce suna neman sulhuntawa a tsakanin.
Salman Al-Farasi kenan ɗan jarida da ke zaune a Juba babban birnin ƙasar. Tunza guguna cewa karfe 11 ne da minti 20 a nan Washington DC kenan, wato karfe 6 kenan da minti 20 a birnin na Juba da ke Sudan ta Kudu. Sashin Hausa na murya Amurka kuke sauraro, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Himma
ba ta garo.
Himma ba ta garo. Jama'a sauraron mu, assalamu alaikum, barkanmu da wannan Laraba. A makon da ya wuce kun ji na fara hira da Malam Rabiu Inusa Hassan Yari, dan jamhuriyar Niger a nan Amurka. Ga ƙarshen hiranmu, Haji Rabiu, ya batun iyali?
Eh, ina da iyali, ina da matata da iyana guda
biyu.
Eh,
ya tashin yara a nan ƙasa irin kamar Amurka din nan?
To, tashin yara Amerika gaskiya akwai takatsantsan da yawa, ba ko irin gida ba ne, inda in ka aihe yaro yawanci makwabta ma suna kula ma da shi. Nan gaskiya akwai tangarɗa da yawa, inda in ka ka gani in ka tashi da zahe lokacin ka ba mai yawa ba ne, sai ka nemi wanda zai diba ma shi, ka je ka yi drive wani awa da wani abu, ka je wurin aiki kuma in ka sauko ka yi drive back, to shi ma wannan lokaci ka je ka ɗauko shi, kuma gashi ka san komi nan da tsada yake. To bisa kuma tarbiyya shi ma sai ka yi takatsantsan, sai an yi tankaɗe da rarrahe tunda kana so ka tada iyalinka daidai gwalgwado yadda aka tado ka, ka san an ce ko bar gida gida ya bar shi. Ɗiyanmu muna so ba musu nan aka aihe su Amerika ne, kuma muna so mu gina musu akida na lalle su Amerika ne, kuma amma ka su mace kuma daga su tashi da addininsu da ɗabi'a yadda muke da ita ta mu ta Hausa. To shi dai ne babban abun kanna mu.
Nan yanzu ana ta wani batu na auren jinsi ɗaya da irin waɗannan makamantan abubuwa. Matsayinka na uba mai yara, ya kake fuskantar wannan lamari ne?
To wannan yanda nake fuskantar shi abu guda ne, ka san kawai sai dai mu dukufa cikin addu'a, kuma me yake da suna mu tada su ga yanda za mu nuna masu ga yanda zamantakewa take. Ko da sun fara karatu sun fara girma, baka ce ba ɗanka in ya ga masu irin wannan yanayi ya zage su ko ya masu wani la'antaka, amma dai ya san yanda zai yi ya raba jiji da jakanwa, shi ne kawai nake cewa.
Jama'a, a ƙarshe wace shawara za ka bai wa jama'a da matasa da mata da su, kowa wane ne kike sauraron wannan shiri a wannan lokaci, yadda zai miƙe da ɗan abin da yake da shi, zai bunƙasa rayuwar shi daga wanda ba komai ba ya zama wani abu?
To gaskiya dai inda zan farawa, mutum ya rike gaskiya kuma kan wani abu ya karya mashi gwiwa. Ita ƙasar ga yanda ka ji Allah ya ce me yake da suna, in dai kana da jimiri kana da imani, to insha Allahu in ka jira lokaci, insha Allahu ginaka ta cimma ruwa. To mutum ya rike al'adun shi, ya rike gaskiya, ya kiyaye iko, kuma duk abin da ya san yana iyawa, kan wai wani ya nuna mai a kai baki ne, kai wari ne, kai kaza kaza ne da kaza, kai to a yanzu sai idan shi ya sa gaba gadi, insha Allahu ana cimma nasara.
To madalla, Haji Inusa kenan, mun gode sosai da wannan hira da kai da mu a nan a shirin Hima ba ta gargo.
To madalla, na gode Bello.
To madalla jama'a, ana sauraron shirin Hima ba ta gargo daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Kafin mu ci gaba, mu dan shakata da wannan. Fasimarta, kasu kalle, ta zikira mawa. To madalla jama'a abinda muka tanada kenan baki daya a yau sai kuma wani mako insha Allah zamu sake dawowa da wani sabon shirin yanzu amma da dukkan da kuka jimuriyan su ni Bello Galadanci daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a Washington nake cewa mu kasance a cikin koshin lafiya da wala assalamu alaikum
Raga babu fusashe dajin Allah lale nare nake ba Muhammadu inni shi takasawa nare nake ba Muhammadu
kuma Allah sai mu ci a gaida Bello Habib Galadanci yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aika mana ta hanyar email
Assalamu alaikum bai Hausa Don Allah ku gaya wa gwamnatin jihar Kaduna da ya kamata ta rika sarata na duban bakin gatari kafin ta dauki matakin rushe gidajen mutane da suka yi gini a filayen makarantu sako daga Aminu dan Kaduna Amanawa Sai kuma Malam Hussein Dangote Karasuwa da Bala Ibrahim Mayori duk daga jihar Yobe suka ce salamu alaikum bai Hausa don Allah ku ba mu dama mu yi kira ga likitocin kasar Ghana akan dogon yajin aikin da suka shiga don Allah su kai zuciya nesa su dawo kan aiki domin marasa lafiya suna buƙatar taimakon gaggawa Hakika samun nasarar kwance bama-bamai da rundunar sojojin Najeriya suka yi a Goza dake jihar Borno tabbas hakan wata babban nasara ce. Allah dai ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali a Najeriya. Daga Comrade Sanin Shaga kofar Kaura Katsina. Assalamu alaikum bai Hausa. Don Allah ku ba ni dama in jajantawa ƴan uwana mutanen Nangere a karamar hukumar Hune ta jihar Yobe bisa ga ibtila'in ambaliyar ruwa da ta afka musu jiya. Allah ya mayar musu da abin da yafi alheri akan asarar dukiyoyin da suka yi. Sako daga Ahmadu Abacha Macina jihar Yobe. Hakika matakin da wata kotun soja a Najeriya ke shirin dauka na sake nazarin hukuncin da aka yankewa wa sojoji da suka tsere daga fagen yaki yayi daidai kuma tabbas wannan nazarin da kotun za ta yi abin yabawa ne musamman ga iyalan waɗannan bayan Allah sako daga Muhsinu Sani Tsafi jihar Zamfara da Mudassir Muhammad Tafawa Balewa jihar Bauchi daga ƙarshe sai sakon Yahuza Sahabi dan daidai da Garba na Halkamba da Mudassir Ibrahim Mingi wanda suka ce a gaskiya ya zama dole mu al'ummar Najeriya mu ƙara godewa Allah akan yadda gwamnatin Buhari ta dukufa wajen gyara mana kasar mu Najeriya musamman yadda aka fara gyaran matatun man fetur wannan abin yabawa ne kwarai
kuma Allah gaida Ibrahim Jirmai da ra'ayin da ku turo mana ta hanyar email yanzu kuma ga sahaba ya dawo da takaitattun labarai
ministan harkokin wajen China Wang Yi ya ce sun tatsaye da aikace-aikace da take ya tekun da ake kira South China Sea da turanci mataki da ya janyo rigima tsakanin ta da makwabtanta Shugaban Amurka Barack Obama yana kira ga majalisun dokokin Amurka su amince da yarjejeniyar da ƙasa da ƙasa ta kulla kan shirin nuclear Iran yake kira shirin da cewa shine muhawara mafi muhimmanci a manufofin harkokin wajen Amurka tun mamaye da aka yi wa Iraki.
Tuma sauraro duka abin da ya sauka kenan a daidai wannan lokaci yanzu a madadin sahabo da Julie Leathers Gresham da Mr. Keith Holmes Muhammad Lalo ke cewa kuta lafiya daga nan sashin Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC amma yanzu ga Maryam da Jamila da shirin yau da gobe.